أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مرساد وا أولنا مركز أهل السنة ومركز نمجيما دن سيغا بدا كراتم واندا مكيمي تاكي دا التأملات وكما يكسنتي مجلسي نا القرآن ياهي داتي وا وانا شيني مجلس منا uku a cikin wannan masallaci muna 20 da nawa ne 22 24 ga watan Rabiul Awwal Hijira daga Makka zuwa Madina 21 ga watan Rabiul Awwal Hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan 9 a kalandar Bature 2024. Idan ba a manta ba sati da ya gabata mun karrara insha Allah zan yi aiki da shawara guda biyu wadda aka bada na ɗaya kai tsaye ya kasance tafsiri kuma kai tsaye ya kasance abinda muke so mu duk ayar da zamu tsaya a kanta ya kasance sai mun zakulo wata fa'ida wadda zan mu iya fa'idantuwa da ita imma ya kasance bangaren aqida tauhidi kenan ko kuma ya kasance bangaren fiqihu ko kuma ya kasance bangaren abin da ya shafi hukumce-hukumcen shari'a insha Allah za mu yi kokari kowace aya da zamu karanta ya kasance mun yi escal ko mun yi tsayuwa wadda zamu fa'idantu a kanta kuma karatun namu kamar yadda muka bayyana ba zai kasance ba bitasalsul in an kama wannan sura a ce tilas sai an kai ta zuwa karshe a'a zamu ringa leƙawa mu ga wa'ansu ayoyi wanda suka shahi rayuwarmu suka shahi abubuwan da muke kanshi na yau da gobe akan su ne zamu ringa fassarawa mu tattauna mu tsaya mu lura mu huddo fa'idodin da zamu iya fa'idantuwa kalkashin wannan ayoyin wani abu da naso na yi tsokaci a kan shi kamun mu shiga sura ta farko a cikin alkur'ani tunda sura ce wadda tana da abubuwa wanda ya kamata mu fa'idantu da su ba wani majal face wannan surar ta hada mana a cikin shi bangaren aqidanmu da bangaren hukumce-hukumcen shari'a da bangaren mu'amalar mu ta yau da bangaren labarin ruka wanda aka bamu na baya abin izina mu dauka ya kasance mana izina abin galgadi ya kasance mana galgadi abin albishir ya kasance mana albishir a cikin surar shine na so na yi tsokaci akan duk wanda yace tafsiri to me ake nihi da tafsiri tafsiri shine kamar yanda malaman tafsiri suke bayyanawa suka ce shine a maka bayanin ma'anar ayoyin da suke cikin alkur'ani wannan shine ake kira da tafsiri kuma suka ce idan ka dauki mas'ala ce wadda take wajibi akan kowa da kowa duk wani wanda yake karanta alkur'ani ya san ma'anar abin da yake karantawa dalilin ubangiji yana bayyana mana kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab ai wannan littafi ne mai yawan albarka wanda muka sabkar gare ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama ba don komi ba saboda a tsaya a lura a fahimta a san ina aka sa gaba a san wani sako ne ubangiji yake so ya isar kai ka fahimtu kuma kai aiki da abinda ake so a isar maka da shi yake cewa liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab, masu hankali su shiga cikin hayyacin su, su faka su yi tunanin abinda Ubangiji ya umurce su, su kasance daga cikin wanda suke fadakakku a cikin abinda aka umurce su. Haka idan muka koma yake bayyana mana afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, shin an yi rihi ne akan zukatan su ba sa iya fahimta alqur'ani, ba za su tsaya ba idan sun karanta su fahimce shi ba, su san ina aka sa gaba bangaren alqur'ani. Shi sanya malamai suke cewa idan ka dauki tafsiri da tarjama daban-daban suke, sai dai tarjama tana iya kasancewa kashi ko kala guda biyu, da kwai tarjama ta ma'ana alqur'ani, kuma da kwai tarjama wadda take harafiya, kurum kalma ce bayan kalma, yanda aka wadi maka ko yanda take haka zaka fassara ta shi. Kuma wannan suka ce abu ne wanda yana wahaltuwa ya kasance kalma ko wacce hi ka fassara ta yanda ma'anarta ta zo a cikin alqur'ani, sai dai abin da yake kamantacce ne ya tarjama ma'anawiya ko kuma tafsiriya wadda take da alaka da tafsiri, ka zo ka kawo aya a dunkule yanda za a fahimci ma'anarta ka fassara ta, inda kwai dalili kalkashin haka, imma ko ya kasance alqur'ani ya fassara da alqur'ani kamar yanda muka samu a cikin alqur'ani wurare daban-daban, alqur'ani zai zo ya fassara alqur'ani, ko kuma a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta fassara mana sunna, ta fassara mana aya ta alqur'ani, ko kuma ya kasance istinbati ne ko kuma fahimtar sahabban manzon Allah ko kuma tabi'ai wanda suke. Misalin idan muka koma cikin alqur'ani zaka ga aya ta zo ta fassara da wata aya, mu koma cikin suratu Yunus, Ubangiji da yake bayyana mana ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna, tabbas waliyan Allah babu tsoro a tare da su na abinda za su tara a gobe kiyama, kuma haka babu bakin ciki na daga abinda suka bari a rayuwarsu ta duniya. Wannan suwaye waliyan Allah shine Ubangiji sai ya kawo aya wadda take bayanta, sai yake cewa alladhina amanu wa kanu yattaquna, sune wanda suka yi imani da Ubangiji kuma suke da takawa. Haka idan ka koma cikin suratu Tariq, Ubangiji yake bayyana mana was-sama'i wa Tariq wa ma adraka ma Tariq, sai ya ce maka an-najmu as-saqib, kaga Qur'ani yazo ya fassara al-Qur'ani. Haka idan ka koma cikin suratu Naziat da yake cewa wal-ardi wa ma wal-arda ba'da zalika dahaha, sai ya kawo aya da take bayanta sai ya fassara maka al-arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal-jibala arsaha. Haka kuma zaka iya samu alqur'ani zai zo amma dai magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita zata fassara mana wannan alqur'ani. Idan ka koma inda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu Yunus, lillazina ahsanul husna wa ziyada, wa'inda suka samu kyakkyawa suka samu dadi akan kyakkyawa, wa'inda suka shiga gidan aljanna ka suka samu dadi akan shiga gidan aljanna, shine da kwai hadisi na wanda Ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi, yake cewa hadisin Ubayy ibn Ka'b, yake cewa tabbas Ubangiji, wannan riwaya Ibn Jarir al-Tabari da kwai riwayar da Imam Muslim ya kawo, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin da Suhaib bin Sinan ya kawo shi, yake cewa tabbas mai Ubangijin mu gobe kiyama yakshiful hijaba, zai yaye hijabin da yake tsakanin shi da shi da dan adam, yake cewa fa ma a'ta shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim, ba wani abu da za a bai wa dan adam a gobe kiyama kamar ya ga huskar Ubangijin shi a gobe kiyama, ya yi dadin shiga gidan aljanna, shine ya kawo lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ko kuma ya kasance aya ta zo amma dai maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su za su fassara mana wannan ayar, kamar idan muka koma cikin suratul nisa'i, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, kaga nan kalma aw lamastumun nisaa, ko kuka shahi mata kai tsaye wani sai ya ce a da ka dawo mace shikenan kurum arwallaka ta kare, sai ka dawo ka saki wata arwalla in baka samu baruwa ba sai dai kai timama. Nan Ibn Abbas sai ya kawo yake cewa ai ijma'in da abinda Ubangiji yake nuhata akan aula mustumun nisa shine idan kuka sadu da iyallanku ba a samu baruwa ba, to timama ta dauke maka wannan hukuncin wannan naruwa. Ko kuma ya kasance magana ce ta tabi'ai kamar manya-manyan almajiran manya-manyan sahabbai kamar su Abdullahi bin Mas'ud ko kuma su Abdullahi bin Abbas da su Ubay bin Ka'ab wanda suke da fassara ko Ubangiji ya ba su baiwa ta fassara Al-Qur'ani abinda suka ji ko abinda suka tsaya suka lissafa suka gani lalle wannan shine abinda Ubangiji yake nuhatan mu da shi da kai wata kalma wadda Ibn Taymiyyah yake bayyana mana yake cewa a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo ta yake cewa mas'alar wane ya karanta Al-Qur'ani bai san ba me Al-Qur'ani yake nuhata ba yake cewa wannan ya saba wa ka'ida addinin musulunci yace misali idan ka dauki wa'ansu ilimin muka da ake karantarwa misalin wanda yake medicine ko wanda yake harakar abin da ya shahi gine-gine ko wanda yake harakar wuta kurum aka dauko takarda aka dauko module aka baka aka ce maka tahiza maka examen ka gani al'ada bata ce haka ba da kai zalunci a ciki abu ne wanda baka fahimce shi ba yanzu ai ka zo ka amsa yanzu ai ka aikata aikin da kake so kai da shi abu ne wanda baya yiwa shine yake cewa al'ada ta haramta mana ya kasance wani yana neman ilimin wani abu na daga duniya a ce mai kurum zawwa za a yi a rubuta mi a takarda a meka mi a ce mai ka tahi kurum bai san ban me yake cikin shi ba takan yi karantawa da rubutawan ma ko karantawan ma wahala take ba shi yace kaga wannan idan aka ce a ba wa mutun haka ko a ce a'a wani ai an bashi takardu ya tahi ya karanta ai wani masani ne akan kaza ai mai adalci ba mai adalci ba wajibi ne yana bukatar wanda zai zamana ya karantar da shi yake cewa to ba min babi aula ya kasance ilimin uban ko ilimin addini abinda ubangiji ya zo maka da shi ne daga alqur'ani ya kasance ka san ina aka sa gaba shine yake kawo mana bayani ayat da take cikin suratul ali imran yake cewa iza akhadha rabbuka min bani adama wa iza akhadha allahu misaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumuna fanabadhuhu wara zuhurihim wa sharaw bihi thamanan qalila fa bisa ma yashtarun yake cewa tabbas ubangijinka ya dau alqawli agun mazuwa littahi sune yahudawa da nasarawa latubayyinunahu linnasi wala taktumuna wannan alqur'anin idan aka ko wannan attaurat da injila idan aka zo muku da shi za ku bayyana wa mutane ba za ku kuye shi ba yake cewa kaga fa abinda yayi dacewa ka bayyanar wa mutane wannan alqur'anin namu ko wannan alqur'anin namu ka bayyanar da shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gaba ta gaba kamun mu shiga karatun mu shine lalle daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wanda suka shahara da fassara alqur'ani wanda kurum malumai ne bangaren alqur'ani idan aka ce ana neman a fassara alqur'ani a zaqulo ma'anar da wannan aya take karantar da mu to sune ake dagawa tuta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su manya-manyan su wanda suka shahara kamar yanda Imam Suyuti ya kawo yake cewa da kai khalifofin nan guda hudu wanda suke shiryayyo shine Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi da Umar da Uthman da Ali bayan su da kai manya-manya kamar su Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas da kai su shi Abdullahi bin Abbas shine wanda ake kiran shi da turjumanul Qur'an idan muka dauki muka hudda wa'incan manya-manya daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne yana da wajhatu nazar kuma yana da ilimi na fassara ma'anonin alqur'ani Abubakar Umar Uthman amma dai wa'inda suka shahara wanda malaman tafsiri suka hita kawowa akan ma'anonin alqur'ani za a ce maka wane ya ce kaza akan ma'anar da ubangiji yake nuhata kaza ne shine idan muka dauka da kai Ali ibn Abi Talib shi kuma wane ne Ali ibn Abi Talib shine dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma siriki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijin Fatima yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma idan ka koma cikin sira za a ce maka shine na harko wanda ya musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makusantan shi awwalu man amana bihi min qarabatihi kuma ana mi alkunya ko kuma yahi shahara da suna ko a ce mai baban Hussein ko baban Hassan ko kuma a ce mai Abu Turab duk da karatun mu ba nasu bane ba amma dai yana da kyau mu san wannan mutanen suna da fadala a cikin tahiyyar mu ba zan manta wani hadisi ba wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo shi a cikin ingantaccen littattafan su, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Aliyu, amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, yake cewa ba za ka yarda ba ka kasance ni da kai kaman matsayin annabi Musa ne da annabi Haruna, yace sai dai kurum babu wani annabi baya da inda za a samu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, to da Aliyu zai kasance. Ya hudu maganganu, iya maganganu akan Aliyu bin Abi Talib, shine wa'incan gurbatattu a cikin addinin musulunci. Yan Shi'a suke daukan wannan maganganun, suke awwala su, a'a duk wani cancanta ba wani wanda ya kai ya same ta in ba Aliyu ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, har suke wa'ansu maganganu wanda wa'iyazu billah ko kuma subhanallah akan maganganun da suke yi, an zalunci Aliyu bin Abi Talib, an dauki khalifanci an bayyo wanda bai cancanta ba shine Abubakar. Shi kuma idan ka koma na sussuka na shari'a suna tabbatar maka lalle ba wani mafi cancanta da wannan khalifancin in ba Abubakar ba, kuma ba wani mafi cancanta bayan Abubakar in ba Umar ba, kuma haka ba wani mafi cancanta ala hasabi ittifaqi ahlus shura, wa'inda ahlus shura suka zamna suka zaƙulo suka ce ba wani wanda ya cancanta in ba Usman ba, haka bayan Aliyu bayan Usman babu wani wanda aka gani cancantuwan shi in ba Aliyu bin Abi Talib ba, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Cikin manya-manya wanda suke shahararru bangaren tafsiri da kai Abdullahi shine bin Ghafir al-Huzali, wanda tun yana yaron shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle kai la gulamun muallamun, yaro ne wanda yake masani. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hutu da shi da Abubakar yunwa, ta kai musu yunwa, suka biyo ta Abdullahi bin Abba bi Abdullahi bin Mas'ud, yana kiwo yana ban matashin shi dan bana bakwai, yake cewa babu wata dabba wanda zaka ba mu tatsu nono, yake cewa wannan dabbobin na mutane ne, amana aka amintar da ni a lokacin nan, ho bai san ban menene musulunci ba amma dai ya san amana ya aure. Lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace me waccan wa, yace waccan batta da nono ta kahe, manzo Allah yace ba ni ita, ya dafa ta yayi addu'a, manzo Allah ya tatsa suka shashi ma aka bashi. A lokacin da yace to wannan kiwo ba namu bane ba, goro manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu samu hasken shari'a, to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda Ubangiji ya ba su fahimta ta Alkur'ani, ya ba su harda ta Alkur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Haka da kai hadisin da Ibn Majah ya hutar da shi a cikin sunan inshi, haka Imam al-Tabarani ya hutar da shi a cikin wannan inshi al-Kabir, haka Imam al-Albani ya inganta hadisin, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ahabba an yuqra al-Qur'ana ghadan kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati ibni ummi abdu, yake cewa duk wanda yake so ya karanta alqur'ani ɗanyen shi kamar yanda aka saba karawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa to ya nemi Abdullahi bin Mas'ud, shine ibni ummi abdi, wannan ita ce alkunyar da ake mai saboda ma'aikiyar shi ummu abdi ake ce mata, yake cewa to ya nemi Abdullahi bin Mas'ud ya karanta mai wannan alqur'ani. Kaga wannan fadla ce ba karama ba, haka kuma Ubangiji ya ba su damar fahimtar wannan alqur'anin, ya kasance sun ba da gudunmuwarsu, iya gudunmuwa a cikin tahiyyar wannan addinin namu na musulunci. Mutum na uku wanda ya shahara bangaren fassara alqur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abdullahi bin Abbas. Shi kuma Abdullahi bin Abbas shekara uku kamun a yi hijira daga Makka zuwa Madina aka aihe shi, kinan an yi hijira daga Makka zuwa Madina yana ɗin shekara uku, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu Abdullahi bin Abbas yana ɗin shekara goma, a wata riwaya goma sha uku, a wata riwaya yana ɗin shekara takwas, amma dai duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mi addu'a ya jingina shi jikin kirjin shi, ya ce Allahumma allimhu alhikma, ya Ubangiji ka fahimtar da shi alhikma, shine wannan alqur'ani. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma allimhu alkitab, ya ubangiji ka sanar da shi ilimin alqur'ani baban shi yake cewa ko ma'aikiyar shi yake cewa lokacin da dautukin Abdullah ibn Abbas na huce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata kinaya bayan yace in a ahe shi aka kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yemi ayemi yemi yemi addu'a yake cewa Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wila ya Allah ka fahimtar da shi addinin wannan namu na musulunci kuma ka sanar da shi ilimin fassara alqur'ani shi san ya zamanto gagara badau a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai shi yana cikin sigarus sahaba yara yara na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan duk abin da ya dauka ya dauki wani bangare daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma damar da Abdullah ibn Abbas ya samu shine shi dan babban manzo Allah ne dan gida ne kuma baya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake armada tantu inci ita ce Maimuna kinan yana da aksi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe dan gida ne shi ya kasance ya lazumtu a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yake bayyana mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar dare kaga dai ya kasance wa karancin shekarun shi amma dai kullun kokari yake ya za a iya koyo ta sunna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda zai aikata ta ya isarwa sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi yace wata rana ina so in ga ya manzo Allah yake sallar shi ta dare yace kurum sai nazo gidan Maimuna na kwanta manzo Allah kuma ranna akai ka tari yana gidan Maimuna yace da ya shigo da dare ya tashi na ganshi ya tashi ya karanta ayoyi 10 na ƙarshe na suratu Ali Imran shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hazzawa ƙarshe yace da ya gama ya dauki aswakin shi ya dauki buta yace ya kama ruwa ya zo ya arwalla yace da naga haka nima na tashi na tahinai yace da nazo sai na tsaya a gehen shi na dama gehen shi na hagu inda yake yin sallah fon gehen shi na dama inda yake yin sallah sai ya janyo kunni na ya biyo da ni ta baya ya maido ni gehen shi na hagu yace haka ake yin jami'i haka ne ko dama ake tsayawa ko hagu hagu ma ake tsayawa yace ni na tsaya a gehen shi na dama yace sai ya kama kunni na ta baya ya janyo ni ya aje ni a gehen shi na hagu haka wannan sunna ce Abdullah ibn Abbas ya karantar da mu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi haka kuma yake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da suka samu damar su fahimci wani abu ko a cikin alqur'ani ko game da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haba suke yi su isar da ita saboda wani ya dauka yayi aiki da ita su samu ladan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin duk wanda ya sannantawa mutane wata sunna wadda take kyakkyawa yana da ladanta ladan wanda yayi aiki da ita har zuwa ranar tashin kiyama kaga wannan ba karamar garabasa bace ba abu dai idan ka zo ka karanta ko ka fahimce shi kai kokari ka isarwa wani wanda bai fahimta ba duk lokacin da zai yi aiki da shi kana da ladan abin da ya aikata ba tare da ba shi an rage mai wani abu daga cikin ladan shi ba illa da 10 aka bashi dalilin ya shigo masallaci ya fahimci idan za a shigo masallaci ana cewa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatik ka karantar da shi yake aikatawa shi ma ya karantar da wani to kana da ladan wannan karantarwa har tashin kiyama duk wanda zai yi abinda ya samu na daga lada kai ma kana da shi sai idan muka gangaro wurin tabi'ai zan mu gani daga cikin almajiran wa'annan manya-manyan malaman da muka zana zan mu samu da kwai mujahid da kwai qatada da kwai ikrima da sauransu daga cikin wa'anda suka shahara daga cikin tabi'ai wanda suka kasance daga cikin masu fassara alqur'ani kamar yanda muka bayyana insha Allah karatun mu zai kasance mu dauki wani bangare ne daga alqur'ani mu fassara mu huddo dukkan wata fa'ida wanda zan mu iya fa'idantuwa da ita na gani muhara daga abinda alqur'ani ya fara da shi ko abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bude mana alqur'ani da shi saboda idan muka leka jera alqur'ani wannan abu ne wanda yake ba tauqifi ba kina ɗaya daga cikin ijtihadin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sanya sura kaza a gu kaza sura kaza a gu kaza amma dai abin da ya shahi ayoyin alqur'ani wannan kuma abu ne wanda yake tauqifi wanda daga gun ubangiji ne duk lokacin da aka samkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu daga cikin alqur'ani manzo Allah yana ce musu aya kaza ku sanya ta abu kaza a cikin sura kaza lokacin da suka tashi suka hada alqur'ani sai suka zana shi suka fara da suratu al-fatiha dan ta kasance mabudi game da wannan alqur'ani kamun mu shiga cikin sura yana da kyau mu fahimci ita sura mu fahimci fadalarta mu fahimci abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi ko maqsad dalilin da ya sanya ubangiji ko abubuwan da suka kumsa ko abubuwan da wannan sura ta kumsa na harko idan muka leka zan mu gani sura ce wadda nasussuka sun zo suke bayyana mana a'a ai wannan sura ba suna ɗaya gare ta ba tana da sunaye daban-daban zaka gani a wani lokaci an ce maka kaza Fatihatul Kitab an ce maka Suratul Fatiha an ce maka Ummul Kitab an ce maka Sabul Masani an ce maka kaza an ce maka kaza to mu bi nasussuka na shari'a mu gani wa ansu sunaye aka bayo wannan sura ita kuma Suratul Fatiha sura ce wadda akalla su sha kaza zaka karanta ita sha akalla 18 a kowane yininka da kowane daranka sai kayi ta sura ce wadda ba wani wanda zai ce a'a ya wadatu da ita saboda sai da ita ubangiji zai yi amshi sallarka idan muka shiga cikin maganganu na malamai abinda suka samu kalkashin nassi na shari'a zaka gani suna mata kira wannan surar da Ummul Kitab uwar littahi haka suke mata kira da ash-shifa ar-ruqya al-kafiya da sauransu mutahi akan dukkan sunan da zamu bada mu bado dalilin da ya sanya suke kiranta akan haka idan muka koma kasancewar ana kiranta da Ummul Kitab da kwai hadisi wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya bayyana mana ya hadi mana yake ce mana alhamdulillahi rabbil alamin ummul kitab lalle alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha ita ce uwar wannan alqur'anin namu baya da haka yake cewa wahiya ummul afwan harko yace ummul qur'an wa ummul kitab ita ce uwa game da wannan alqur'anin kuma ita ce uwa game da wannan littafin ai can baya karatun mu na sati da ya gabata mun yi bayani akan sunaye na wannan alqur'anin a cikin mun bayyana ana ce mai alqur'an ana ce mai alkitab yake cewa kuma baya da haka yake ce as-sab'ul masani sune ayoyi guda bakwai wanda ake maimaita su ko da yaushe kazo sallah asbahi azhar la'asar magruba isha'i sai ka maimaita su ko da yaushe maimaita su ake yi almasani shine duk abin da ake maimaita shi so biyu ko sama da haka yake cewa baya da haka wahi alquranul azim suratul fatiha ita ce wannan alquranin namu mai girma haka idan muka koma cikin sunna zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi suratul fatiha da ita ce ma sallah ana iya kiran wani abu wani bangaren shi ko a kirayi abu dukkan shi'am yuradu bihi aljuz' ko kuma a kirayi abu a kiraye shi da wani bangaren shi yuradu bihi al'am ko kuma a kiraye shi da wani bangare ko kuma a kiraye shi da dukkan shi yuradu bihi aljuz' kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa qusimati salatu baini wa baina abdi nisfaini fa idza qala alhamdulillah zamu zo kan hadisin yake cewa tabbas arraba sallah gida biyu tsakankanin ni da bawana lokacin da bawa zai ce alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yawmiddin duka wannan bangare ne arrahmanir rahim wannan dukan su bangare ne na ubangiji idan yazo yace maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kuma wannan bangare ne wanda yake na bawa ka gani nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid yake cewa qusimatis salat arraba salla tsakankanin bawa da ubangijin shi gida biyu dayan bangare na bawa ne dayan bangaren na ubangijin ne ka gani sai kawo as-salata yana nihin wannan suratul fatiha ita ce salla saboda sallaka ba za ta yi ba in ba ka karanta ta ba suratul fatiha haka ake kiranta da ash-shifa wannan surar waraka ce kamar yanda Imam Ad-Darimi ya kawo a cikin sunan din shi daga Sa'id daga Abi Sa'id Al-Khudri hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa Fatihatul Kitab shifa'un min kulli sammin aw summin yake cewa Fatihatul Kitab sura Al-Qur'ani wannan suratul Fatiha waraka ce da dukkan wani dai da za a aika wa mutum ko da za a bashi ya ci haka idan muka koma zan mu gani malamai suna kiranta da suratul Ruqya sura ce wadda ake ruqiya da ita ana warkarwa da ita kamar yanda muka samu wani mutum daga cikin manyan wata kabila sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tahi wata wani kauye daga cikin kauye ko wata unguwa daga cikin unguwoyi da suka tahi suka ce a basu manan masarki suka ce a ba za su basu masarki ba suka ki kai karbar bakuncin su a lokacin nan da dare kurum sai aka samu kunama ko maceji ya sari shugaban kabila shine ana kiran shi da Salima a lokacin nan aka nemi duk wani wanda yake mai magani ya zo ya bashi magani a kurum gashi nan yashashen mutum shi a sume an gaza a bashi maganin da zai iya warkar da shi sai wani ya ce musu ina bakin nan da suka zo ku tahi manan ku tambaye su ta kan yi a samu magani a gunsu da suka zo daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai yake cewa wallahi muna da maganin muna da abin da zai warkar da shi sai dai mun nema ku karbi wagoncin muku ba mu masarki ko ba mu masarki dan haka ba za mu ba ku magani ba har sai kun sanya mana wani kaso na daga alherin duniya sai suka ce to za su ware musu dabbobi a garke kaza idan dai shugaban kabilar su ya samu waraka sai ya tahi da ya tahi ya karanta mai suratul fatiha ya tuha mai kai tsaye sai ya warke dan a warkewa aka ware musu abinda za a ware musu sai daga cikin abukan tahiyya suka ce a raba kowa a bashi raban shi yace wallahi ba za a taba komi ba sai an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hukuncin abinda muka yi lokacin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu waye ya sanar da ku lalle fatihatul kitab ana ruqya da ita a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to araba wadribu li ma'akum sahman yace ni ma ku yanka mun kaso na a cikin abin da kuka samu a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya akan abin da yawa kana da su an musu shine ayi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun rusuluha da an karba bakuncin su ai su ma da sun yi ruqya a kyauta amma dai suka kiya to shi ma duk abin da aka maka mummuna ka sakanta da mummuna gulgulan yanda aka yi maka idan an maka daidai fa man afa amma dai kuma wanda ya yayi akan sabanin da aka yi mai ko rishin ba daidai ba da aka yi mai ba yake cewa fa ajruhu ala Allah la dan shi yana gun ubangiji haka idan muka koma zan mu gani da kai wata riwaya da aka samu daga Abdullahi bin Abbas abinda Imam Sha'bi ya kawo yake cewa Abdullahi bin Abbas yana cewa ai suratul Fatiha jimshiki ne na Al-Qur'ani asasul Qur'an jimshiki ne na wannan Al-Qur'anin namu kamar yanda ya kawo haka da kai riwaya wadda aka samu athar da aka samu daga Sufyan bin Uyayna yake cewa ai suratul Fatiha ita ce al-waqiya ita ce mai warkewa baya da haka da kai Yahya bin Abi Kasir ya kawo yake cewa suratul Fatiha ana iya kiranta da al-kafiya wadda ta wadatas saboda ita ba wani abu wanda zai maye gurbin ta in ba ita karan kanta ba kuma ita tana maye gurbin komai da komai kamar yanda ya kawo yake cewa aywadun yake ummul Qur'an aywadun min ghayriha wa laysa min ghayriha aywadun minha ai ita tana iya cike gurbin duk wani abu amma dai ba wani abu wanda zai iya cike gurbinta kaga idan ka zo sallah aka ce maka idan ba karanta suratul fatiha ba baka da sallah da kai wani abu wanda zai maye maka gurbinta babu shi idan muka leka wannan sura zan mu gani tana da kalmomi guda 25 alhamdulillahi rabbil alamin idan an ce kalma ita ce eh shine mu kalmomi guda 25 zaka samu wannan sura ta kumsha haka idan ka leka zaka gani tana dauke da albabi harafi guda 113 wannan suratul fatiha kenan haka idan muka koma da kai a cikin awwalul kitabut tafsir na imamu al-bukhari ya kawo yake cewa ai an sanya mata suratul fatiha ne saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fara rubutun alqur'ani da wannan sura aga ita ce sura ta farko a cikin wannan alqur'anin namu da kai dalilin da ya sanya Imam al-Bukhari ya kawo duk da hadisi ne wanda Imam Ahmad ya kawo shi ma ya kawo kwatankwacin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Abu Afwan aka rawaito shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana akan ita wannan sura suratul fatiha yake cewa hiya ummul qur'an wa hiya sab'ul masani wa hiya alqur'anul azim ita ce uwa alqur'ani ita ce ayoyi guda 7 wanda ake kokkomawa kan su ake kasake karanta su ko da yaushe kuma haka ita ce alqur'ani wanda yake mai girma kada mu yi kenan idan muka dauka mun ambata sunaye wanda ita wannan sura take kumshe da shi kaga mun bayyana ita ce ummul qur'an ita ce sab'ul masani ita ce al-kafiya ita ce ash-shafiya ita ce al-waqiya ita ce al-qur'anul azim ita ce ummul qur'an duka wayannan sunaye ne na wannan sura mu koma mu tsokaci akan fadalar ita wannan sura da kai ruwayoyi wanda suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wansu Imam al-Bukhari ya kawo su wansu Imam Muslim ya kawo su wansu Imam Malik ya kawo su a cikin muwaddan shi wansu Imam Tirmidhi ya kawo wanda suke tabbatar mana lalle wannan sura tana da fadala iya fadala zan mu zano kadan daga cikin fadalar wannan sura na farko mu koma kan da kai wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abi Sa'id ibn al-Mu'li yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa na kasance ina salla a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kiraye ni a lokacin da nake cikin salla wanda yake cikin salla ya amsa kiran da ake yi me a iya fahimta shi shi Abi Sa'id a iya fahimta shi bi yiwa idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kiranka lokacin da kake cikin salla ka amsa me kira a lokacin nan bai amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kiran da yake yi be ya ci gaba da sallar shi har sai da ya gama a wata riwaya yace he na gaggauta sallata duk da wannan riwaya Ubay ibn Ka'b ce yake cewa da na gama sallata sai na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na amsa kiran da yake yi mini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa miye ya hana ka lokacin da na kiraye ka kana cikin sallah baka amsa mini kiran da nake yi maka ba sai yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina cikin salla me salla kuma ba zai yanke salla ba ya amsa kira ba yace baka ji ba abinda ubangiji ya sabkar ba ya sabkar muna a cikin alqur'ani ba a cikin suratul anfal ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda ku kai imani da Allah ku amsa kiran Allah da manzon shi lokacin da ya kiraye ku dan ya karantar da ku abinda zai rayar da ku a duniya da gobe kiyama yace kwarai ku na ji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan manzo Allah yake cewa tabbas zan karantar da kai wata sura wadda take mafi girma kamun in huta daga cikin wannan masallacin kaga nan sai ya kawo yace sura wadda take mafi girma daga cikin surorin alqur'ani a lokacin nan ya kama hannun shi yake cewa lokacin da manzo Allah ya kama hannuna muna tahiyya bai hadi mini ba sai da muka kawo bakin kofa shi ko manzo Allah yace kamun in huta daga masallaci in an huta kenan lissafi ya warware sai yace manzo Allah ka ce zakka karantar da ni da wata sura wadda take mafi girma a cikin wannan alqur'anin ko baka hadi mini ba sai yake cewa eh kwarai kwa alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta me yace ita ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai manzo Allah yake cewa hiya sab'ul masani ita ce ayoyi guda 7 wanda ake kankomawa wurin karanta su wal qur'anul azim kuma ita ce wannan alqur'anin namu mai girma allazi utituhu wanda aka bani shi kaga wannan shi yake nuna maka tana da fadala iya fadala duk da kai riwaya wannan Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin kitabut tafsira da kwai riwaya wanda ta ci karo da wannan riwayar ita kuma daga Ubay ibn Ka'ab wanda Imam Malik ya kawo ta a cikin Muwatta din shi yake cewa ai Ubay ibn Ka'ab ne wannan da kwai Sa'id Maula ibn Amir bin Quraiza yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab lokacin nan kuma yana salla a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ga masallar shi sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya hannun shi a cikin hannu Ubay ibn Ka'ab sai yake cewa tabbas ina gurata in karantar da kai da wani abu wanda ba a sabkar da shi a cikin attaura ba da injila ba kuma haka a cikin alfurqan wannan alqur'anin nan babu wani abu wanda ya kai shi fadala wanda ya kai shi girma kamun in huta daga wannan masallacin sai hannun shi a cikin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubay sai yace sai nake sassaka sai nake al-ibta nake ralantir infa'i na banna so in yi gaugawa dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta in ya ja ni ina baya yana jana ina tahiyya a hankali diddan in samu garaba sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai karantar da ni yace he da muka kusanto bakin kofa a lokacin nan sai nake cewa manzo Allah ka mun alƙawari kace zaka karantar da ni da wata sura manzo Allah kuma ga mun zan mu huta daga masallaci ko ba karantar da ni ba sai yake cewa me kake karantawa lokacin da zaka ka bude sallarka yake cewa ina cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa karshe yake cewa hadhihi sura hiya sab'ul masani wal qur'anil azim alladhi u'titu yake cewa ai ita ce wannan sura da nake hadi maka zan karantar da kai kuma ita ce ayoyi guda bakwai wanda ake kokkoma su yake cewa kuma ita ce alqur'ani mai girma wanda aka bani kaga wannan yana tabbatar maka lalle alqur'anin nan ko dukkan alqur'anin nan yana rakazuwa ne kan wannan sura suratul fatiha wannan kuma yake nuna maka lalle wannan aya ko wannan sura tana da fadala mai girma haka da kai hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi shi ma yana tabbatar mana lalle Ubay ibn Ka'ab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiraye shi yana cikin sallah a lokacin nan bai amsa wa manzo Allah ba sai ya ce sai na gaggauta sallata duddan in yi gaugawa in gama in ta yin amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da na gama sallata sai na zo na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah shi tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amsa min sallama yake cewa me ya sanya lokacin da na kiraye ka kana cikin sallah baka zo ba akan kiran da nake yi maka ba sai yake cewa ai manzo Allah ina cikin sallah ne yake cewa shin baka ji ba a cikin alqur'ani ba ko baka samu ba wata aya a cikin alqur'ani ba wanda take cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yu'ayyukum ya ku wanda kai imani da Allah idan ubangijinku ko kuma manzon ku ya kiraye ku akan wata mas'ala wanda za ta rayar da ku a rayuwarku ta nan duniya da ta gobe kiyama ku amsa mai kiran shi yake cewa kwarai ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji haka amma dai daga yau bazan koma ba in dai zaka kiraye ni in amini ke zan bari in zo wurin kiranka yake cewa ina so ya kai Ubay in karantar da kai wata sura wadda ba a sabkar ba da irinta ba a cikin attaura ba a sabkar da irinta a cikin al-injili ba littafin da aka sabkar wa annabi Isa cika mako na attaura yake cewa kuma ba a sabkar da irinta ba a cikin wannan alqur'anin namu ba yake cewa amma dai kamun in fita daga cikin masallacin da yake cewa hayya kai yake bayyanawa ina jinkirtawa duddan kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta bai karantar da ni ba zuwa lokacin da manzon Allah ya nuhaci huta daga cikin masallaci nake cewa manzon Allah ka mun alƙawari kuma baka hadi mu ne ba yake cewa manzon Allah sai ya ce mini me kake karantawa idan ka bude sallarka yake cewa ai ina karanta suratul fatiha ita ce ummul qur'an yake cewa to na rantsi da wanda raina ke hannun shi ba a sabkar bada a cikin attaura ko injila ko kuma zabura hatta da a cikin wannan alqur'anin namu wani abu wanda ya kai mahimmancin wannan sura ko fadalar wannan sura yake cewa hiya as-sab'ul masani ita ce bakwai wanda ake maimaita su haka idan muka koma zan mu gani daga cikin hadisi ko asa ko hadisai wanda suke tabbatar mana da fadalar wannan sura da kai hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Fada'ilul Qur'an yake cewa hadisin da muka karanta na Ruqiyya wanda wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun huta bulaguro suka sabka a wata unguwa suka nema a basu karɓi bakuncin su aka karɓi bakuncin su a lokacin nan larura ta kama shugaban unguwa ko shugaban kabila kai tsaye ake neman wanda zai mai magani hadisin da muka karanta a can baya suka karanta mai Fatiha kuma wannan Fatiha ta sanya ya samu waraka daga cikin cutar da ko sarar da ya samu in ma ta kunama ko kuma ta maciji kaga wannan shi yake nuna maka lalle tana iya warkar da dukkan cuta wadda ta samu mutum khasatan kana da yaro yana hayaniyar kuka ko kuma wani abu makamancin haka ko cuta ko masassara ko wani abu makamancin haka kana iya karantawa ka tofawa mutum a cikin ruwa ya sha waraka ce kaga an yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar abin da yake tabbatar mana lokacin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bashi labari yake ce musu waye ya sanar da ku lalle ana yin magani da ita ana ruqiyya da suratul fatiha a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ku kasa ku hudda mun rabona a cikin abin da kuka samu daga wani bangare na garken dabbobi da aka ba ku kaga wannan shi yake tabbatar maka lalle halaka ne ayi ruqiyya da suratul fatiha kaga wannan ita ma fadala ce mai girma wanda take tabbatar mana lalle idan wani baya jin dadi ko wani rashin laya ko wani ciwon kai ko wani abu makamancin haka kana iyawa ka karanta suratul fatiha ta kasance maka waraka ce daga cikin cutar da kake da haka idan muka koma cikin hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi haka Imam An-Nisa'i ya hutar da shi hadisin Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibril suna tsaye yace kurum mala'ika Jibril sai ya ji wani annaqida wani sauti daga sama a lokacin nan mala'ika Jibril ya daga kanshi sama sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle wata kofa ce aka bude a sama kofar nan ba taba bude ta ba kamun wannan lokacin yake cewa da aka bude wannan kofar wani mala'ika ya sabko wani mala'ika ya sabko duk da idan muka fahimci riwaya zan mu gani shi karan kanshi ne mala'ika Jibril in ya sabko yake cewa ya sabko yake cewa abshir bil nuraini qad utituhuma lam yu'tihuma nabiyyun qablak yake cewa albushrinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani haske guda biyu wannan hasken guda biyu ba a taba bawa wani annabi ba kamun kai wannan hasken guda biyu ba yake cewa sune fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara shine suratul fatiha da karshen suratul baqara shine amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna wannan sune haske guda biyu wanda aka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bayyana wani annabi ba kamun annabin mu sallallahu alaihi wasallama haka wannan yake nuna maka fadala ce sabkanta sai da aka bude wata kofa daga sama wanda ba a taba bude wannan kofar ba kuma kyauta ce wanda aka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a bayyana wani annabi ba kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka idan muka koma hadisin da cikin sahihu muslim riwaya wadda Imam Muslim ya hutar da ita hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi daga Annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yayi wata sallah daga cikin salloli wanda aka farlanta mai bai karanta ba suratul fatiha ba yake cewa fahiya khudajun lalle abara take wannan sallar tashi abara take ko kuma wannan sallar tashi tauyayya ce ko kuma wannan sallar tashi alalata take baya yiwa ubangiji ya amshi sallar da ba a amshi ba sallar da ba a karanta mata ba suratul fatiha ba haka idan muka koma da kai hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mun kasance muna bayan limami. Muna bayan limami, ya za a yi mu mu karanta suratul Fatiha kuma ga limami yana karanta suratul Fatiha? Yake cewa ka karanta a cikin ranka a halin da limami baya bayyana sallah, saboda Ubangiji ya bayyana mana wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa tajbin zalika sabila. Kuma zan mu zo kan mas'alar insha Allah. Yake cewa a lokacin ne Abu Huraira yake ce mana naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana, yake cewa Ubangiji yake cewa usimati salatu baini wa baina abdi nisfaini, an raba sallah tsakankanin bawa na da ni kashi guda biyu. Kinan Ubangiji ya raba sallah bangare daya na Ubangiji ne, bangare daya na bawa ne. Yake cewa duk lokacin da bawa na zai ce alhamdulillahi rabbil alamin, Ubangiji zai ce bawa na ya yabe ni. Yayin ya ce arrahmanir rahim, zai ce bawa na asna alayya, ya kara yabo na ko yayin kirari a kaina. Idan ya ce maliki yawmiddin, zai ce bawa na ya kambama ni, ko kuma a wata riwaya ya maida al'amarin shi zuwa gare ni. Idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ce to wannan tsakankani na ne da ni da bawa na. Kaga wannan ita ce aya ta nawa? Aya ta 4 ko? Sannan yake cewa idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sai ya ce wannan dukkan su na bawa na ne, kuma abinda bawa na ya roƙa na riga yi na amsa mi shi. Sai da koyi wata riwaya wadda ta zo take cewa lam tuqra harfan minha illa utita, ba wani harafi da mutum da zai karanta a cikin suratul Fatiha ko kuma ayoyi na ƙarshe na suratul Baqara face Ubangiji ya amsa mi abinda ya roƙa ba. Kaga a cikin suratul Fatiha nan duk da zamu zo zamu fassara zamu hudo fa'idodi a ciki, addu'a ce bawa kake yi, zaka yabi Ubangijinka, zaka kambama Ubangijinka, zaka mayar da al'amarinka zuwa ga Ubangijinka, haka kuma zaka roƙi Ubangijinka ya shiryar da kai tabarki wanda yake mai kakke, ba tabarkin ba da yanda ya yi hushi da su ba, tabarkin waɗanda aka yi musu ni'ima a cikin rayuwarsu ta duniya da ta gobe kiyama. Kaga idan muka hada wannan hadisan za su baka ko zaka fahimci lalle wannan sura ce wadda take da fazala ne girma a cikin tahiyyar Alkur'ani, a cikin tahiyyar mu ta wannan addinin na Musulunci. Da haka ya kasance maka ko da yaushe kana ta maimaita ta, ko da yaushe kana nema Ubangiji ya maka gata ƙarƙashin wannan sura. Sai abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da su a cikin abubuwan da na zana ƙarƙashin wannan sura shine, lalle mu sani wannan sura baya yiwa mutun ya kasance yayi sallah ba tare da baya karanta da ba. Shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana baya yiwa sallah ta lamman sallah salatan lam yuqra fiha bi ummil qur'an fa hiya khudajun. Wata riwaya ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitaba, babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul Fatiha. Kuma dukkan malamai sun yi ittifaqi, mazhabin Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila da jamhurin malamai sun yi ittifaqi akan lalle duk wanda bai karanta suratul Fatiha ba sallar shi bata inganta ba, sai dai ga wanda baya iya karanta ta an bashi ujurki, za a yi tasbihi kamun ya tahiyya samu inda za a zammar da shi a karantar da shi. Misalin mutum sabon shiga ne a Musulunci, yanzu ya shiga kuma ya zo lokacin sallah ya yi sallah kuma ta zamanto farilla a gare shi, lokacin ta ya shiga ka gani me za ya yi a lokacin nan, za ya shigo ya karanta, za ya shigo ya yi sallah. Misalin sallah a zawar ce bai iya suratul Fatiha ba, a kai tsaye za a umurce shi ka yi tasbihi a cikinta. Lokacin da aka yi tsaye za ka ringa subhanallah subhanallah har zuwa lokacin da limami za ya yi. Wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ce nayi in har da ce suratul Fatiha, manzon Allah abin ya gagara, ya ce idan ka shiga sallah ka ringa tasbihi ka ba kanka lafiya. Kaga wannan shi yake nuna maka lalle wannan fadala ce da baiwa da Ubangiji ya yi mana. Gashi nan wani ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai suratul Fatiha ta gagare shi. Kai kuma ga kanan ga Qur'ani a tare da kai, ga rabin Qur'ani a tare da kai, ga wani bangare na daga Al-Qur'ani a cikin kanka. Kaga wannan wajibi ne ka ƙara godewa Ubangiji akan wannan ni'ima da ya yi maka. Haka idan muka leƙa zan mu gani na kawo wata mas'ala, nake cewa ga wanda yake karanta ko da wanda yake baya hadisin da muka karanta na Abu Huraira qusimati salatu baini wa baini abdi nisfaydi yake cewa shin idan ya kasance mutun yana karatu ko yana bayan limami limami yana karanta suratul fatiha shin ya dauke mai karatun suratul fatihan ko kuma a'a wajibi ne shi ma sai ya zo da ita wansu daga cikin malamai sun tafi akan hada guda uku suke cewa wani bangare daga cikin suka ce baya wajabta game da mai sallah bayan mamu sawa'un sallah wadda ake bayyanawa ko sallah wadda ake asirtawa mamu ya karanta suratul fatiha wannan hada ta farko kenan hada ta biyu suka ce a'a ai wajibi ne sallah wadda take ake asirtawa da wadda ba a asirtawa wajibi ne mamu ya karanta sabida dalilai wanda suka zo man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu faqira'atul imami lahu qira'a duk wanda wannan dalili na farko wanda wajibi ne ba ya karanta ba sawa'un a sallah wadda ake asirce ko wadda ake aboye sabida sun kawo dalili a hadisin wanda Imam Malik ya kawo shi hadisi ne wanda yake mai rauni suka ce duk wanda ya kasance yana bayan limami ana jin shi sallah to karatun limami matsayin karatun shi ne sannan hada ta biyu wadda muka ce wajibi ne karatun limami in ya kasance limami ya karanta kai ma higa karanta in asirce karanta ka karanta asircen ka in sallah ce wadda take asirce in kuma a bayyane yake yi kai ka karanta a cikin ranka ita ma wannan hada ce wadda take mai rauni hada mafi rinjaye shine idan ya kasance limami yana asirce karatun shi to kai a matsayin ka na mamu wajibi ne ka karanta kai ma suratul fatiha ita ce kadai take wajibi a gare ka abinda zai biyo baya wannan mustahabbi ne ga shi limamin ga kai kanka babu idan ya kasance kuma sallah ce wadda ake boye wadda ake bayyana karatu to wajibi ne kai ka asirce karatun limami shine karatun ka kamar yanda muka samu hadisi hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi hadisi Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih an sanya limami ne dan ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu idan yayi kabbara ku ma ku yi kabbara idan yayi karatu ku kuma a wannan lokacin za ku yi shiru haka idan muka koma a cikin al-Qur'ani ya gwangiz yana bayyana wa idza quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wannan shine dalilai wanda yake nuna mana kenan lokacin da ake karanta fatiha an a bayyane ne kai limami ya dauke maka karatun fatiha idan ya kasance kuma a asirce ne to zaka bayyana zaka asirce suratul fatiha ta zamanto wajibi akan ka ka karanta ta wannan bangare gaba ta gaba no ake sabu to mu kara sake nan sati mai zuwa kenan kurmi mu shiga cikin tafsirin aya tafsirin sura sai idan muka leka wannan sura wani abu ne take shirye su da mu ko wani abu ne take karantar da mu maqasid in wannan sura idan muka leka zan mu kasa shi kashi biyar na harko shine wannan sura tana karantar da mu tauhidi tauhidi na uluhiyya rububiyya da tauhidi na uluhiyya da tauhidi na asma wa sifat wannan sune kashe-kashe na tauhidi wanda a kansu aka tsaya tauhidi na rububiyya lokacin da zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai kaga kana tabbatar da rububiyya ta ubangiji saboda ubangiji shine wanda ya halitta shine wanda yake rayawa shine wanda yake kashewa yake rayawa yake kaza yake jujjuya al'amurrika yake arzutawa yake komi ubangiji shi yake yin kayan shi ba wani wanda yake ishtiraki wurin ubangiji bangaren rububiyyar shi hatta da kawuran da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar lalle ba wani wanda ya ise yi ba wani wanda ya ise bada ba wani wanda ya ise hana in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su ya kai Muhammadu waye ya halicce sama da kasa za su ce maka ai Allah ne da zaka halicce su waye mai arzu da zaka tambaye su waye mai arzutawa za su ce maka Allah ne waye da zaka tambaye su waye mai jujjuya al'amurka za su ce maka Allah ne sun yi imani sun yarda da tauhidi na rububiyya lalle ubangiji shine ubangijin komai da komai shi yake jujjuya komai da komai amma dai zaka samu wuta a wannan zamanin ko wawaye a cikin wannan zamanin za su ce a'a duk abin da ka gani kun shi yayi kanshi sai lana ce ga wannan shirme ne iya shirme wa'incan ma wanda aka gogwarmaya yaki tare da su aka yi gogwarmaya tauhidi tare da su sun tabbatar lalle ubangiji shine ubangijin komai da komai kaga ita tayi kanta aka suke cewa to shine nan ka gani idan lokacin da zaka ce rabbul rabb rabbil alamin ubangijin talikai kaga ka riga ka tabbatar da lalle ubangiji shine mahalicin komai da komai shi yake jujjuyi al'amurran shi yanda yake dama haka lokacin da zaka ce iyyaka na'budu gare ka kai kadai ne muke bautatawa ka ganin kai isbatin tauhidul uluhiyya ba wani wanda yake mutunta abinda kawo ni ba shi wannan kuma akan tauhidul uluhiyya akan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shekara 13 yana gogwarmaya da ƴan gidansu da dangin shi da ƴan kabilar su da ƴan garin su akan kurum a tabbatar da bautar ubangiji shi kadai lokacin da yazo yake ce musu ku bautatawa ubangiji shi kadai sai ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un jab wai yanzu za a sanya wai ubangiji shi kadai za a bautatawa dukkan wannan bauta 313 wanda suke cikin Ka'aba da wanda guda 7 wanda suka zagaye Ka'aba a ce dukkan su a bar su a bautatawa ubangiji shi kadai inna hadha la shay'un jab wannan abun ban mamaki ne yanzu ai abun ya kasance haka ai akwai wuta a ciki to in mun tashi zan mai saurun babban ai babu su yarda da ubangijin bane ba wanda yake da tauhidin rububiyya ya yarda lalle ubangijin ne shine wanda yake jujjuya komai da komai abinda yake tabbatar maka da haka lokacin da suka shiga fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al barr idza hum yushrikun idan suka je jirgin ruwa igiyar ruwa ta tangal tangal da su a lokacin nan zaka ji za su dawo da'u Allah mukhlisina lahu din za su dawo su ringa kiran Allah shi kadai a wancan cikin wannan yake bayyana la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ya ubangiji idan ka tsayar da mu daga cikin wannan ibtila'in da muke cikin shi zamu kasance daga cikin masu godiya wata godiya ce zamu bautata mai kai kadai wannan gumakan da muke kira Lata da Uzza zamu mi da su gehe mu shaha musulaniya falamma anjahum ila al-barri idahum falamma anjahum idahum yabghuna fil ard بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون لو كتن دا يرتد سودقا وننجر جروة لو كتن ننزاس داو ستقا بدا إيه شيء جنسا أسمى دوران أسا إذن سنتاش بقا تنسو يسن بتلاتة دا أزاكم سنتبتر للي اللي شيني كي باداوا فقا إذن كتي إياك نعبدو tabbas kana tabbatar da tauhidul uluhiyya idan lokacin da kace arrahmanir rahim kana tabbatar da sunan Allah da siffofin shi kaga duka wannan abubuwan suran nan ta kumsa wannan bangare yake abu na biyu daga cikin abubuwan da wannan sura ta kumsa take karantar da mu shine lalle tana karantar da mu imani da gobe kiyama lokacin da kake cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wanda shi kadai yake da iko shi kadai zai yi ma kanshi kirari ya amsa wa kanshi ya tambaye kanshi ya amsa wa kanshi limanil mulkul yau waye yake da mulki yau a wani wanda yake sai daga kai ba a yi ka ba kana cancin kasa ko kana kwance a yashe ba san ban me ake yi ba ba wanda zai amsa sai dai ya ce lillahi alwahidul qahhar namu ne na Allah ne shi kadai mabwayi wanda ya dore akan komai da komai kaga wannan a wannan halin lokacin da zaka tabbatar lalle ubangiji shine mamallakin ranar sakamako nan ita ce ranar tashin kiyama shi kuma da amma menene kahurantan me suka yi sun karyata da lalle gobe kiyama da kai wani tashi a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la bi khalqin jadid shin wai yanzu idan aka kashe mu muka riddige muka koma kasa wai za a sake tayar da mu kai wannan shirme ne wannan ya sai hankali ya dauka to kaga kai kuma a matsayinka na ahlus sunna kana tabbatarwa lalle ubangijin nan yana da wata rana wanda zai ma kowa safiya duk abin da ka sheke a nan rayuwarka ta duniya gobe sai an maka raskona shi kai ba wani zai maka raskona ba kai zaka yi wa kanka raskona za a ce maka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafinka ya isa ka yi wa kanka hisabi a wannan rana Allah kiyaye mu ya datar da mu haka abu na uku idan muka leka wannan surar zan mu gani tana karantar da mu lalle da kai wa'ansu yaunane wanda ubangiji ya dorawa duk wani wanda yake mukallaf waye mukallaf shine wani wanda yake musulmi ya balaga
wanda ya kai alƙalami zai hawo kanshi wannan yaune na shari'an nan wajibi ne kai tsayuwa tsayin daka akan su shine lokacin da zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka gani ai bauta ce kake bautan nan wani yauni ne wanda aka dora maka aka karantar da kai bangaren alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda zaka yi ta aka ce maka wa aqimus salata aka umurce ka tsayar da sallah manzo Allah malaika jibril yazo ya sanya shi gaba ya karantar da shi yanda zai yi sallah yauru ya hadi mana yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuke gani ina sallah ka gani idan ka dauka lokacin da kake cewa iyyaka na'budu wannan ibada da kake yi wa iyyaka nasta'in bangaren isti'ana ibada ta bangaren abin da ya shahi zuciya ita ma wannan duka ubangiji ake wa tilas sai ka karanci yaya zaka yi ta saboda isti'ana zamu zo zamu yi bayani akan ita ma isti'ana insha Allah haka abu na hudu idan muka leka surar zamu gani tana karantar da mu kissoshin waɗanda suka gabata lokacin da kake cewa ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim su waye wanda aka yi wa ni'ima in baka da labarin su ka san su ka gani surar zatta karantar da kai da kai wanda ubangiji yayi wa ni'ima da kai kuma wanda ubangiji yayi hushi a gare su yaya ubangiji yayi hushi da su dalilin me yasan ya ubangiji yayi hushi da su kuma wani sakamako ubangiji zai musu albarkacin hushin da yayi musu su waye wanda aka yi wa ni'ima dalilin me yasan ya ubangiji yayi musu ni'ima wani sakamako za su samu karkashin ni'imar da ubangiji yayi musu haka abu na biyar na karshe daga cikin abubuwan da zamu iya dauka kalkashin wannan surar shine kashedi da ubangiji yake yi wa mummune a cikin wannan surar na daga kadda ya kasance halin mu kwatankwacin halin mazuwa littahi sune yahudawa da nasarawa yanda aka ba su ilimi suka bijire suka ki amfani da ilimin da aka ba su aka karantar da su aka sanya su hanya aka lallashe su aka musu duk wata tarairaya wanda ubangiji zai iya ma wani dan adam duk wani gata ubangiji yayi musu wa nazzalna alaihim almanna wassalwa su daga sama ake saukan musu abinda za su ci ba irin gatan da ba a musu ba amma dai suka bijire suka ki ni'imar ubangiji suka fifita jahilci akan ilimin da ubangiji ya basu na daga attaura da injila yake cewa to kada ku matsayin ku na mummunai ya kasance kun siffanta da irin wannan siffa haka wannan sune abubuwa guda biyar wanda idan muka bibiye su zan mu gani sune suke kumshe da wannan sura kuma su ne za su karantar da mu kuma insha Allah sati mai zawa akan wannan abubuwan ne za mu tattauna bayan mun fassara wannan ayar mun fassara wannan sura sannan mu bayyana abubuwan nan mu guddo su fulla yanda za mu fa'idantu da su kamar yanda na yi bayani insha Allah abubuwa ne guda uku bangaren abin da ya shahi shi ainihin tafsira zan mu fassara mu san me ubangiji yake nuhatar mu da wannan ayoyin bangaren aqida tauhidin mu mu ƙara seta shi bangaren abin da ya shahi hukumce na shari'a idan ubangiji ya bayyana mana mu huddo shi mu bayyana yaya kamata a yi shi duk mu fa'idantu haka da wa'ansu fa'idodi na rayuwar duniya wanda idan ya kamata ko ya kama a bayyana su insha Allah za mu bayyana su wanda suke cikin littafai da wanda za mu tsaya mu lura mu karan kanmu muna iya zakulo su abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka wanda suke cikin mawuyacin hali ga wanda gidajensu suka rushe suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu muna fatan ubangiji ya maye musu gurbin wanda kuskar rigaye mu gidan gaskiya Allah ya karbe su a cikin shahidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka